أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وبركة مدحتوا أولا يوم شيمي البركة wadda insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin Umdatul Ahkam. Wannan shine darasinmu na 70 a cikin wannan littafi mai albarka. Yau muna 13 ga watan Al-Muharram shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu dalilai da 22 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Hadisin da zamu tashi akai shine hadisi na 264 a littafin da ke hannuna, kuma har yanzu muna cikin wato kitabul bai'i. Kitabul bai'i wato bangaren da ke magana akan sharuɗan kasuwanci a musulunci. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yasufiyahu wa fi lafzin hatta yaqbidahu. وعن ابن عباس مثله. وانا حديث عن كربوش سيدنا عبد الله بن عمر ادرى على سبت بريس لشينا ما يفن صدق من صحابين يتي يا كربو دك مزان الله صلى الله عليه وسلم ينا شوا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة مزان الله قرى دامن شاء الله سبت بريس ياتي من ابتاء طعاما واندا يسي أبنشي واتو كايان أبنشي fala ya bihu hata ya sofiyahu, to kada mutum ya sayar da shi har sai ya auna shi. Wa fi lafzin, a cikin wani lafazin kuma cewa yi hata ya qabidahu har sai ya karbe shi a hannunsa. Wa an ibn Abbas mithluhu, akwai shigen irin wannan hadisin a kalma da kalma daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu tabbata gare shi. Wannan hadisin yana magana ne akan hani daga sayar da kayan abinci har sai bayan mutum ya riga ya karbi shi a hannunsa, ko kuma bayan ya karba din ma sai ya auna shi ya san kwano nawa ne. So saboda zaka iya sayan kamar kwano 20 a kasuwa, idan ya zamto wanda ya auno maka daga kasuwar ko shi ma'aunin ya tauye mudu, in ka dawo gida ka zo ka auna sai ka tarar da shi kwano 19 ne ko 19.5. To shi yasa aka ce idan ka auno abu daga kasuwa ka sayo, to kada ka sayarwa wani har sai ka auna shi kai din ka san yawan shi. Fiqihun da ke cikin hadisin kuma akwai hukunce-hukunce da yawa. Misali, malamai suka ce Imam Malik ya dalala tabi daga rishi, shi ya raba abin kashi biyu. Ya ce idan har akwai abin da yake a haƙƙinsa dole sai an auna shi din. Akwai kuma kamar yadda hadisin yake nuni kenan, akwai kuma abin da yake a haƙƙinsa ba awun ba ne. Misali, kamar wanda ya sayi gona, kaga indai ka sayi gonar, to kaga da zarar ta fita daga hannun mai sayi mai sayarwa kai ta dawo hannunka, tana iya dawo hannunka ne ta dalilin a ganka a cikin gonar kana wasu al'amura wanda in ba kai ne mai gonar ba za ka yi haka ba. In gida ne a ganka makullan gidan su zo hannunka, to kaga ko da baka je gidan ba, indai ka san ɗaki kaza ne a gidan, gidan yana da faɗin murabba'in mita kaza da sauransu, ka san awun gidan, ka san ɗakuna kaza ne a gidan, to za ka iya sayarwa. Matuƙar dai makullin ya riga ya zo hannunka, to shi kenan. To wannan kenan abun. Shi Imam Malik rahimahullah yana ganin cewa bai halatta mutum ya sayar da kowane irin abu ba har sai ya karbi shi a hannunsa, ko da kuwa kadarori ne irin su kamar gine-gine, filaye, mota da sauran abubuwa haka. amma shi Imam Abu Hanifa ya ganin cewa ya halatta mutum ya saida kadarori tun kafin ma ya karbe su a hannun shi. Sabanin kwarki tsakanin Imam Malik da Imam Shafi'i shine shi Maliku ya kidaya cewa ka auna abin ka san girman shi da fadin sa ko yawan sa ko nauyin shi, to shikenan wannan ya isa. Indai ka san yawan shi wannan ya isa koda abin bai zo hannunka ba. Shi kuma Imam Shafi'i ya ce la budda, dole sai ka auna abin kuma ya zo hannunka duka. Bayan ka auna shi ka san yawan shi, to sai ya zamto yana hannunka, sannan zaka iya sayarwa wani. Misalin wannan shine idan ya zamto abin awu yana cikin yana hannunka kai mai saya, to kaga ba zancen a ce kai bayan ya zo hannunka sai ka sake auna shi. Misali a ce mutum ne ya saida ya noma gyada kamar yadda suke yi a Kudu, za su noma, in sun noma gyadan za su tara ta da yawa. Ina jin wanda suke zuwa kamar wajen Tubu-Tubun nan jihar Benue haka ake yi ko, za su tara ta a waje guda, kai za ka zo da buhunka, kai za ka dura, in ka dura kuma sannan sai kuma a gaya maka kudinsa, ko kuma su za su ce maka to tun kafin ka dura za su ce to kowane buhu daya a kaza za mu sayar maka. To kaga kai ka auna da kanka kenan, ma'ana kai ka dura, kai ka iya cikawarka. To kaga a irin wannan za ka iya sayarwa kai ma ka sayarwa wani ko ba tare da ka sake aunawa ka san kwano nawa ba ne, tunda kai ka zuba a cikin buhun da kanka. Amma shi Imam Shafi'i ya ce babu bambanci tsakanin abin da auna shi za a yi da kwano ko kuma abin da auna shi ake yi da sikeli. Bari dai wannan hadisin yana aiki har a cikin abin da ya shafi gonaki, wanda su kuma ana auna su ne da mita-mita ko kuma abin da yake da zira'i za a auna shi, ko ma wani irin abu ne dai. Ko ma malamai suka ce a nan shi Imam Shafi'i wato abin da shi ra'ayinsa hujja ta fi ƙarfafarsa. Sun ce wajibi ne ko da kamar abu irin su gida ne haka ko shago, to wajibi ne sai ya zamto makullan abin suna hannunka, sannan za ka sayarwa wani. Ma'ana yanzu babu dama don ka kun yi ciniki da wani, wani ka sayar min da gidanka, eh na sayar maka, kun yi cinikinku kai da shi, to babu dama kuma kai makullan ba su zo hannunka ba kuma ka sayarwa wani, ba dama. Ko ka ce nawa ka sayi gidana na waje kaza, wannan duka bai halatta ba. Amma sai dai dinda haka idan abin ya zamto ma'alumi ne, kowa ya san yanayin abin, to wannan anya da za ka iya sayarwa koda bai zo hannunka ba, matuƙar dai babu wani garabi a cikin shi. Idan kowa ko abin an riga an san yanayin shi komai da komai, ana iya cinikin shi shi ma haka. Haka nan idan ya zamto abin yana da saɓanin girma, misali kamar kankana, dole ne in za ka sayarwa wani sai ka san yanayin girmanta da sauransu. Ba za ka ce wa mutum ina da kankana mota kaza nawa ka saya, ko kuma ina da kankana guda 100 nawa ka saya, ba za ku yi irin wannan ba. Dole sai ya ganta, sai ta zo hannunka ka san yanayin girmanta, sannan sai ka sayar mishi. Shi ma ko misali dan an ce waccan kankanar ta gonan wane ce, ba zai zo ya ce nawa ka sayar min da guda 100 ba, ba dama. Dole sai ka gani shi ma ya gani, sannan sai ku yi ciniki. Domin wannan duka ga kaga addinin musulunci yana kare mai saye ne da mai sayarwa. Don misali in har za a bar abin a fita haka, ka noma kankana, baka yawan zuwa gona, baka yawan zuwa gewaya, ni kuma na je wucewa ta kusa da gonarka sai na ga kankanar, kuma dama aiki na ne ina sayan kankana, sai zan same ka a cikin garin ce kai wannan kankanar ka ta yi kyau, nawa za ka sayar min da guda 100, sai ka ce na sayar maka kaza, ni ce a rage mun, dai sai ka rage mun, ka sayar mun misali a ce naira 100, wanda kuma ainihin kankanar da a ce kai kanka ka je ka gani a 150 ma ba za ka iya sayarwa ba. Kuma gashi mun zo ni da kai ka sayar min 100, saboda watakil kai rabonka da ka ganta tun ba ta kai haka girma ba, ka sayar min naira 100 na saya. To sai bayan na riga na saya na baka kuɗin, na je na tsinko na ɗauko ta a mota na kawo gari, wanda kirgar kuma ka ganta sai ga wannan kankanar ta fi ƙarfin a sayar da shi 150 ma, kuma gashi ta riga ka sayar 100, kaga ba yadda za ka yi, kuma an riga an cuce ka. Da shi sa addinin musulunci sai ya hana wannan. Haka nan ba zai yiwu kai kuma mai kankana ko ƙwarya ko wannan kabewa, wani abu dai wanda sunan shi iri ɗaya amma yanayinsa yana iya bambanta. Misali kabewa za ka iya samun ƙwaya ɗaya wasa nauyinta bai fi kamar kilogram ɗaya ba, kilo ɗaya, ƴar ƙarama haka. Za ka iya samun ƙwaya ɗaya kuma wace nauyinta ita kaɗai ya kai kilogram 50, saboda girmanta takan yi girma sosai abin nan. To kaga misali, ba zai yiwu ka zo ka ce wa mutum wani ina da kabewa guda kaza ko kankana guda kaza nawa ka saya, bai gani ba kai baka gani ba a yi cinikin haka. Addinin musulunci ya hana duk irin wannan. In dai abu yana da saɓanin girma, idan kuwa abu daidai da daidai ne, misali kamar abin da kamfani ke yi, kamar takalma misali ko gwangwamayen madara, ce ina da madara pik gwangwami kaza nawa ka saya misali, to haka kamar wannan in har ga gwangwamin nan kuma an tabbata da madarar a ciki, za mu iya yin cinikin. Yau amma in wani abu ne saɓanin wannan, to dole ne sai ya zamto kai mai sayarwa ka san yadda yake, kai ma mai saya ka san yaya yake. Yawa dan amma idan malamai suka ce duk da haka idan ya zamto abin dama yana hannun mai sayar tuntuni yana amfani da abin, to a irin wannan to shi kenan duk wannan sharuɗan sun kau. Misali idan ya zamto gida ne da ni, kana zaune dama a ciki, kana zaune zaman haya, ko kuma kana zaune na ce je ka zauna kawai kyauta, kana zaune to wata ran sai na ce maka nawa za ka sayi gidan nan, sai ka ce ka saya kaza, muka yi cinikin. To kaga wannan shi kenan ba duk wannan sharuɗin baya ciki, tun da dama gidan ka san shi kai ke zaune a ciki, wannan baya ciki. Kamar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani doki na sayyidina Umar ibn al-Khattab, dokin dama yana da matsala haka, yayi nan yayi nan haka, yaro ne dokin, yayi nan a guje yayi nan a guje, kuma ana tafiya ne a cikin karabka. Sai sayyidina Umar ya kasance yana koro shi baya, Abdullahi dan Umar ne akan dokin. To in yayi gaba sai sayyidina Umar ya koro shi yayi baya, da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar no zaka sayar min da dokin nan, yace na sayar maka kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kudin ya bashi, sannan sai ya kira Abdullahi yace na baka wannan dokin kyauta. To kaga dama akan dokin yake, shi yake kula da dokin, sai kuma aka saya aka bashi kyauta. To kaga irin wannan shi ma babu wannan sharadin, wannan sharadin baya ciki, nuna dama tuntuna abin yana hannunsa. Haka nan malamai suka ce abu na biyu wanda irin wannan sharadin baya ciki shine kamar mutum ya sai bawa, kana da bayi kai, sai ka ce min to ina da bayi nawa zaka sai guda biyu, yace kamar wanne ka ce dawana dawana, kuma dama ni ma na san su, na san yanayin girman su da lafiyar jikinsu, sai muka yi cinikin. Bayan na sayi su a gun sai nace kuma na enter su, to ya halatta, ba dole sai sun zo hannuna sun dawo gidana sannan wannan yancin ya tabbata ba, kai tsaye wannan ya wannan ina fara din, to yancin ya tabbata gare su, ya halatta. To wayannan su ne abubuwa guda biyu wanda ba sa cikin wancan sharadin. Amma sauran abubuwa kamar shinkafa, kamar dawa, ba zai yiwu ka sai da su ba sai sun zo hannunka. Idan ka saya ma sai ka auna a hannun naka, sai ka sake aunawa ka san kwano nawa ne, sannan sai ka sayarwa wani. Sai dai idan buhu ne, misali a cikin buhu buhu ne, dole ne kafin ka sayar shi ne wanda zai saya, sai ya san cewa a cikin buhu ka buhu iri kaza suke. In buhun bakko ne ka ce masa to buhun bakko ne, in buhu mai el ne ya san cewa buhu mai el ne. To irin wannan duka ya halatta. Haka nan idan zai ce maka kwano kaza ne abin, to ya danganta da inda yake. Akwai kwano yanzu kamar jihar Kano, akwai kwano na gwamnati, akwai kuma kwano wanda ake cinikayya da shi a ƙauye, wanda ake ce mishi na bogaji. To kaga dole ne sai ka bambance wa mutum kwano kaza ne, amma da kwano da irin ma'auni kaza, kwano kaza ne na bogaji misali. Idan kuma irin jihar Bauchi ne, kaga su kuma suna amfani da ƙaramin kwano ne, jihar Bauchi, jihar Plateau da wani ɓangaren na jihar Kaduna suna amfani da ƙaramin kwano. Yawwa mudu an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu am al-fath inna Allah wa rasuluhu harrama bai' al-khamr wal-maytati wal-khinzir wal-asnam fa ila ya rasulallahi أرأيت شهوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبه بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم سهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال جملوه عذابوه وانا حديث أنك الرسل تعني سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نشير ما هي فنسى ذكر الصحابين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آم الفتح cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a shekarar da aka bude garin Makka shekarar da aka ci Makka da yaki wace shekara kenan yanzu shekara ta 8 bayan hijira shekarar da aka ci garin Makka da yaki yana cewa me inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamr haqiqa Allah da manzonsa ya haramta cinikin giya sai ko sayarwa nan ce giya ba wai ana nufin kadai wannan giya da muka sani ta kwalba ko burkutu ba ita kadai ce giya ba kullum ma khamar al-aqla fa huwa khamr duk abinda yake rufe hankali yake lullube hankalin mai hankali zai kauda hankalin mutum ita shi mai to wannan abin giya sunan shi kaga shikenan wiwi ta shiga kwaya ta shiga ya sunan wannan kwayar kisa travel yes yawa to travel ta shiga amma idan yawa kamar sharisho duk wannan sun shiga amma sai dai tramal da sharisho mutanen kirki suna saya su kuma su yi wani amfani da shi ba za a ce kai tsaye gaba ɗayan shi ya haramta ba ba kamar irin su giya bane idan giya kam irin su giya irin su wiwi a ba su da wani amfani sai wancan abin da yana haramun amma kamar tramal kwanan nan ma wani mutum daga Gombe yana ban labarin wata jinya da yi kwana yake baya bacci yace ran nan wata likita da ta zo ta duba magungunan nashi sirce tana zuwa sai ta sake rubuta wa wasu daban ta ce a sayo waɗannan da aka sayo sai ta bashi kwaya ɗaya yace daga ranar sai ya fara bacci ya daɗe kullum taka zo ta bashi kwaya ɗaya shikenan sai ya samu bacci baya jin ciwon abin da ke damun shi yace sai bayan da ya kusan warkewa da ya duwa sai ga shi tramar take bashi shi ainihi bature yayi abu ne musamman saboda maganin wata cuta to su kuma mashaya sai su haɗa kamar guda biyu uku su sha na'am ko biye da haka ma kaji to kaga dole ya rufe dole ya lulluba hankali mutum ya koma ya dawo kamar dabba to kuje ko kaji na'am to ai kaga dali abin da ya daga farashin mata wannan abin da suke yi din eh saboda haka duk abin da zai lulluba hankalin dan adam sunan shi khamru duk an ce giya to ana nufin har suwiwi da duk wani abin da ke sa dan adam yayi maye to yana cikin wannan Allah subhanahu wataala ya haramta saye ko sayarwa wani mai tati da mushi wani khinzir da alhanzir an san alhanzir ko aladi yawa wal asnani haka nan da gumaka fa kila sai aka ce ya rasulullah ya maikin Allah ara'aytu shuhumal maitati me kake gani game da kitsan mushi fa innahu yuqla biha as-sufun domin cewa ita kitsan mushe ana shafawa a jikin jiragen ruwa domin ya hana ruwa ya rika lalata katakon da aka yi tunda da katako ake yi naga shafawa jirgin ruwa to zai hana katakon rubewa da wuri wai duhanu bihal junud sannan ana mulki fatu da shi ita wa fata ana so ta yi laushi ana shafa mata irin wannan kitsan wai tasbihu bihan nas haka nan mutane suna yin fitila da shi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la huwa haramun duk da hakan dai haramun ne kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalik sanan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan wannan ya ce qatalallahu alyahuda Allah ya tsine wa yahudawa inna Allah hajira cewa Allah madaukakin sarki lamma harrama alaihim shuhumaha yayin da Allah ya haramta wa yahudawa cin kitsan dabba jamalu sai suka rika narkar da shi kuma ba'u sannan sai su sayar da shi fa akalu samana sai su ci kudin sa kaga wannan abu da ya jini musu wato tsinuwa kenan saboda su duk sanda Allah zai kafa musu wata doka sai sun saba mata Allah madaukakin sarki yace musu ya huwa ce musu za su shiga wani birni amma an za su shiga tabbacewa hiddatun
Allah muna neman afuwa muna neman gafara a yafe mana zunubanmu sai suka canza sai ya ce wa habbatun min sha'irin habbatun min sha'irin wai kwayar sha'irin kwayar sha'irin ace sai ya ce hiddatun hiddatun eh sun kuma suke fadar wani abin daban eh haka nan Allah madaukakin sarki ya ce musu su nemo dan safiyanka wani ne aka kashe shi ana so a gano waye ya kashe shi sai aka ce to inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara allah ya umurce ku ku yanka saniya kaga ba ambace wace irin saniya ba kawai su yanka saniya amma suka tsaya yin tambayoyi ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha wai ka roki ubanginka ya gaya mana wace iri za mu yanka ka tambayi ubanginka ya gaya mana wace kala za mu yanka a ƙarshe dai duk da hakan dai sai Allah ya tsananta musu aka ce sun nemo wace jikinta yellow da kyar suka samu ta suka samu kuma ta wani maraya ne shi kuma marayan yace sai an cika mar fatar ta da zinari shine kudin ta suka saye ta a kudin da yafi na garken shanu ma yakon da aka gaya musu da sun bi umarni kawai kai tsaye kowace ma suka nemo ta isa to haka suke Allah ya hana su yin sura na asabar sai suka canza tun ranar juma'a sai su zo sai su tona rami a gefen kududdufin yadda ruwa zai rika shiga cikin wannan ramin da shi kuma kifi yana so ya ga duk inda ruwa ke yi in kifi ya yi can sai je sai ya fada wannan ramin ranar asabar din sai su zo sai su kame wannan na cikin ramin wai ai ba su suka yi ba iya na cikin wannan ramin kawai suka kwalfi shi ne ƙarshe sai Allah ya tsine musu kisa ya yi da su suka zama birai mutane ne masu taurin kai kaga a nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an haramta musu cin kitse na dabbobin ni'ima kamar raƙumi kamar sa kamar abunan tinkiya da akuya to duk wannan bai hude haramun ne gare shi ya ci kitsen waɗannan dabbobin kisa za ka ga har yanzu kiristoci ma ba sa ci in ka je kasuwannin mu na nan arewa duk inda ka ga ana sai da kitse to daga can kudu aka kawo shi saboda mu ne a nan muke da makwaɗaita sai an tara dabbar ta yi kitse sosai ta yi mai sai aka yi musu can su cinye naman su aiko musu dawo mana da kitsen nan to kaga su duk ba sa amfani da wannan amma dokar ba ta shafi kiristoci ba iya yahudawa ne kawai a ainihinta to wannan hadisi yana kunshe da hukunce-hukunce da yawa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayin da ya ce Allah ya haramta cinikin giya sayen ta ko sayar da ita haka nan ya haramta mushi sayen shi ko sayar da shi haka nan ya haramta alhanzir sayen shi ko sayar da shi haka nan ya haramta cinikin gunki sayen gunki ko sayar da shi to shine sahabbai suka tambaye shi to ya rasulullahi ya kake gani game da kitsan mushi din a iya saya a yi wannan amfanin da su a shafa wa jirgin ruwa ko a shafa wa fata ko a kunna fitila da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a haramun ne sai kawo misali da yahudawa yayin da Allah ya haramta musu cin kitse sai suke narkar da shi sai su sai da shi a haka sai su ci kudin kamar yanzu yadda mutanen Hausawa ke Allah ya haramta musu cin naman kare amma sun kiwata karen ya koshi sosai sai su sai da shi a ba su adda ko na yauka adda da kwangiri ko dutsen guga to kaga to kuma sai su amfani da addar ko kwangirin ko dutsen gugan sai amfani da shi to kaga me aka yi kenan an kitin biri an sha roman sa to kaga haramun ne daidai ne da kamar mutum ya sai da gara ma mushi saboda shi kare mai da ransa to mushe ma ya fi shi mutunci mushen dan akuya ya fi shi mutunci saboda shi mushen dan akuya idan larura ta kama ba abinci kana nema ka mutu yunwa za ta kashe ka to za ka iya ci wanda yunwa ta kama shi yana cikin tsanani kamar zai mutu in ya zamto ga alhanzir mai rai ko ga kare da ransa nan kuma ga mushi to gare ya ci mushen da ya yanka kare ya ci gare ya ci mushen ya fi masa sauki hukunce-hukuncen fiqhu da ke cikin hadisin shi ne za mu riƙa daga wannan hadisin haramcin cinikin giya da mushi da alhanzir
saboda abin da ke cikin su na cutarwa da kuma saban Allah subhanahu wataala. Haka nan abu na biyu da zamu ƙara daga cikin waɗannan hadisan shine bai halatta musulmi ya saida gunki ba, amma an ce yanzu ka je wannan jihar Edo Benin an ce da yawa za ka ga Hausawa musamman ma mutanen Sokoto da Sokotawa suna sayar musu da gunki, sai da gunki. An ce nan ma kasuwar kurmi a Kano an ce akwai inda suke sayar da gunki, to haramun ne kwarai da gaske, haramun ne mutum ya sayar da gunki yanzu an jima kuma ya je ya yi sallah. Kaga wannan rayuwa wace iri ce? Saboda haka bai halatta musulmi ya sayar da gunki ba a yanayin da yake. Amma idan da a ce za a faskar gunkin, an faskara shi za a itacen tuwo da shi, ya halatta ka sayar. Misali wani ne da yana bautar gumaka ya kikkira su yana bauta musu, sai ya musulunta, da ya musulunta sai ya je ya faskara su, ya halatta ka saya ka je a hura ma wuta da shi a gidanka. Na'am. Misali ya faskara su, ya haƙura da bautar su. Warai kuwa ice ka saya, kai icen girki ka saya, ba gunki ka saya ba. Na'am. Yatsana wannan halal ne. Nan Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya garta da yatsana. Kamar yatsana dai haka mai siffar doki. Yatsana ce haka mai siffar doki har da dan fukafukai. Har yace mata Aisha wannan menene haka har da fukafuki, tace masa ai ka san Annabi Sulaiman alaihi salam ba yana da doki mai fukafuki ba? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi bai ce mata komai ba. Turkan san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana da ƙananan shekaru. Saboda haka a nan sai na tuno da wata nukada guda, shine kamar teloli a birane wanda in sun yi dinki haka, shagunan dinki ko shagunan sayar da tufafi, ai suna da wasu irin gumaka haka ko wanda ake sa musu tufafi a jikinsu, to me hukuncin wannan? Haramun ne. Iya kawai abinda mutum zai yi shine cire kan, in aka cire kan to za ka iya yi, za ka iya sawa gangan jikin haka tufafi don a gani tallar tufafin kake yi, wannan ya halatta in babu kan a jiki, amma har kan wannan kan haramun ne. Abu na uku da zamu rika daga cikin hadisin shine yayin da gumaka suka zamto zahirin su komai da komai nasu ne wannan haramun ne, to an haramta su ne saboda abin da ke dantsuwa a rai na daga irin abubuwan da kafirai ke yi da su, shi yasa ya zama cinikin su haramun ne. Amma ainihin su idan ga ƙasa ne da ake gina su da shi kamar wanda aka yi da siminti ko wanda aka saka da dutse ko wanda aka saka da itace, to kaga wannan ainihin abin a ainihinsa ba haramun ba ne, amma saboda idan aka tura shi ne da siffar mutum ko siffar wani abu da za a bautawa, to wannan shi ya mai da shi haramun ne. Abu na hudu da zamu rika daga cikin hadisin cewa gunki ko kuma mushi najasa ne bisa tasrihin ayar alqur'ani da kuma ittifaqin malaman musulunci. Haka nan alhanzir shi ma haramun ne bisa ijma'i da kuma nassi. Sai dai malamai suka ce to shi ita giya fa ta zama haram ne saboda najasarta ko kuma saboda abin da ke faruwa ga waɗanda suka shata, shi yasa ta zama haramun din saboda jirkita hankali da take da maye da take sawa har sai ya zamto wanda ya shata ya zamto ya zama kamar dabba, to shin wannan ne ya maida ita zama haramun ko kuwa saboda ainihin ita kankanta haramun ce? Sai malamai suka ce wato ana taraddudi a tsakanin waɗannan abubuwan biyu, ahlul ilmi malamai masu ilimi sun yi taraddudi a cikin waɗannan abubuwan guda biyu, shin giya najasa ce, shin haramcin yana zamtarta ne saboda cewa ita najasa ce ko kuwa saboda abin da take haifarwa ne shi yasa ta zama haramun? An fahimci maganar? Kamar mushe yanzu misali, kamar naman alhanzir ai da cuta a ciki, to ai kaga shi kan kansa haramun ne, ba wai saboda kawai in an ci yana abin da ke haifarwa ne sai ya zama haramun ɗan ba, a'a haramun ne. Ko da za a tsaftace shi
a cire duk cutar da ke cikin shi duk da haka haramun ne misali ba wai sai iya ci ba da za ka da za ka taba shi ma ko ko yaya ne to zo ka wanke hannunka saboda shi kankansa kamar mushe yake mushe ma yafi shi mutunci misali to ita giya yaya take malami abin da ra'ayin da yafi karfi a gun malami shine ta zama haramun ne saboda abin da take haifarwa ba saboda ita kankanta na ta saba ci saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan shine abin da aka yi ta da shi inabi ne sai kuma wacce ake yin ta munan kamar burkutu ana yin ta ne da dawa misali kaga dawa ai dan dawa ta ribi ta yi tsami ai ba za ta zama haramun ba amma saboda abin da ke haifarwa ne saboda yanzu ko fura ce ka bar ta ta yi tsami sosai ka san in dai ka sha za ta iya jirkita maka hankali kuma ka sha to da kai da wanda ya sha giya daɗe ne ko fura ce ka san ta yi tsami sosai ka ajiyar ta yi kamar kwana uku hudu ta yi tsami to idan ka sha ta ka san tabbas in ka sha wannan za ta iya canza maka hankali sai kuma ka sha ɗin to da kai da wanda ya je sha giya kusan duk ɗaya ne to kaga wannan kenan to malamai suka ce ta zama haramun ne saboda abin da take haifarwa ba saboda kankanta ba amma in dan kankanta ne wata rana lokacin da ayar haramcin shan giya ta sauka a lokacin da akwai wata dukiya ta marayu da aka sai giya da ita ko suka sai giya da ita a cikin garin Madina ga shi dukiyar marayu ne to amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni gaba ɗaya aka zubar da ita aka tuntsar da ita a cikin garin Madina kuma bai umarci duk da akan titi aka zubar kuma an san za a taka tun da hanyar wucewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci mutane cewa duk wanda ya san ya taka kada ya zo masallaci sai ya wanke kafarsa ba to wannan duk yana daga cikin dalilan da ko kuma hujjojin da ake kafawa akan cewa ita kanta giya ba najasa ba ce sai dai saboda abin da take haifarwa ne shi yasa ta zama haramu idan ai yanzu nan muka yi magana akan tramol ko to kaga ai ba za ka ce tramol din akwai shi aljihun mutum ba zai yi sallah ba ko kamar wiwi kamar heroin kamar cocaine wayannan duka daga tsirrai ake yin su tsirrai ne kamar wiwi kam ainihin ta ma ina jin ba wani abu suke kara mata ba ainihin ciyawa ce kawai amma kaga duk da haka haramun ci ciyawa ce amma kuma haramun ci saboda abin da take haifarwa yau sai magana akan mushi malamai suka ce idan mushen na dabbar ka ne ba ka ya kai ba to ya halatta zaka iya amfani da fatarta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai suka yace game da fatar mushi yace ai tsarkin ta shine a buge ta idan aka buge ta aka jeme fatar shikenan ta zama mai tsarki za a iya yin komai da ita bai hana su ba idan ta aka ce ta kanka babu komai amma idan ba ta ka bace bai halatta ka kaya daga gun wani ba an gane yawa na'am warai ku za ka iya shirya fatar sai ya kana da rago sai ya kasa da za ka iya shirya fatar warai kuwa za ka iya cire fatar sai ka jimi sai ka jimi sai ka jimi ta an fidda kitse-kitsen da ke jiki an fitar da wato gashin da ke jiki ainihin fatar za ka iya zuwa a yi maka takalmi da shi za ka iya zuwa a yi maka matashin kai da shi na'am benjima kyautar ba in an jimi an gyara za a iya kyautarwa misali yanzu kamar man ɗahiru sai a ragonsa ya zanto ya mutu zai iya baka ya ce to gashi nan kai tunda kana neman fata za ka yi amfani da fata ka cire fatar ka yi amfani da shi shikenan yauwa wannan babu ba matsala a ciki yauwa amma naman kam wannan haramun ne ka ci a bayi da kyan warka ta zo za ta ci ko kana kiwon kuraye ko wani abu na kwan za su iya ci sai su ci ko kana kiwon kifi yauwa ko kana kiwon kifi za ka iya jefa musu mushen kazarka misali to da su ai ba haramun ne gare su ba Allah bai haramta musu ba babu salami babun da ke magana akan bashi da kuma sautu kaidodin bashi da kaidodin sautu ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata wa hum yaslifuna fi istimari as-sanata wa sanataini wa salat فقال من أسلف من شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وانا حديث أنكر أشهد سيدنا عبد الله بن عباس يدر على الجبل غريس لشين ما يفنس لكنا صحابين قال إيشي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا إسو غر مدينة سي إسك متاني وهم يسرفون من السمار سنعين رنشي na ya'in itace as-sanata wa sanatayn shekara guda ko shekara biyu wa salasa ko shekara uku ma fa qala sai yace musu yasa musu ta kaida ta musamman man asrafa fi shay'in duk wanda zai yi rance cikin wani abu fal yuslif fi kailin ma'lumin to in zai yi rance ya yi rance da wani ma'auni sananni wa waznin ma'lumin da kuma skeli ma'lumi sananni ila ajalin ma'lumin zuwa ga wani lokaci sananne ba za ka yi bashi a gun mutum wani ba na bashin nan sai san da na samu kamar bashin da Hausawa ke yi yawanci sai san da na samu in na samu zan baka to wannan haramun ne saboda ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi bashi ka ce lokaci kaza zan bayar idan lokacin yayi kana tunanin baka samu ba kafin mai abin ya zo mai haƙƙi ya zo ya tambaye ka haƙƙinsa je ka ga yamar wani na ce maka ran asabar zan baka kuɗin nan to amma gashi yau juma'a kuma gaskiya kuɗin nan ban same su ba ina ganin tabbas kuɗin nan ƙarshen da sai dai an yi albashi kuma dan Allah ka mun hakuri zuwa ayi albashi shikenan to kaga ayi albashi an kowa ya sani da yawanci albashi kafin 30 ga wata ake yi ko to kaga kamar wannan lokaci ne ma'lumi babu laifi yawa sananne kaga addinin musulunci ba cutarwa domin yana daga babban aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi bayan zuwan shi garin Madina bayan yayi kokarin hada abota tsakanin sahabbansa ɗan uwantaka ta dindindin tsakanin su to yayi kokarin kuma rushe duk wani abu da ya tarar da su suna yi wanda ya shafi jahiliya tun daga kan yanayin aure yanayin zaman tare yanayin cinikayya da sauransu da gaba da ke tsakanin wancan kabila da wancan kabila wancan gida da wancan gida duk wani abu na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rushe shi ya kafa wasu ka'idodi na musulunci wadanda za su kawo ƙarshen wancan abin su kuma kafa wato wata sabuwar rayuwa ta addini wacce babu cuta babu cutarwa a cikin ta abu na farko da zamu rika cikin wannan hadisin shine halaccin yin rance hakika an hakaito ittifaqin malaman musulunci bisa halaccin sa saboda dalilai masu zuwa dalili na farko ayar alqur'ani dake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tabaya'tum bidainin ila ajrin musamman faktubuhu ya ku wadanda suka bada gaskiya idan za ku yi wani ciniki na bashi a tsakankaninku zuwa wani lokaci wanda kuka ambata a tsakaninku to faktubuhu ku rubuta shi dalili na biyu na halaccin yin rance da bashi a musulunci shine dalili na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka ambata dalili na uku kuma na halaccin yin bashi a musulunci shine ijma'in malaman musulunci duka al-umara annabi sallallahu alaihi wasallam malaman su sun tabbatu ko kuma sun tabbatar da wannan halaccin yin wannan abu na biyu da zamu rika shine halaccin yin bashi bashi halal ne ko rance amma da sharuɗa kamar haka sharadi na farko dole ne ya zamto abinda za a bada bashin nasa ko rancen sa ya zamto an san yawan sa da adadin sa an mai din tsawo kaza ne ko fadi kaza ne ko kwano kaza ne ko nauyi kaza ne haka nan idan da kwano za a auna a san da wannan irin kwano aka auna idan da buhu za a auna a san da wannan irin buhu aka auna an fahimta yawa saboda sabanin da aka iya samu na yanayin kwanuka sharadi na biyu na rance shine ya zamto abinda za a sayar din an faɗi siffar shi a cikin alƙawarin da za a yi domin duk abinda ba a san siffar shi ba to ba za a yi ranci cikin sa ba. Dole ne idan ku an san siffar abin da yanayin abu. Sharadi na uku shine idan abin ya zamto mai adadi ne kamar doya, misali kamar doya irin doyar kudu wanda ake ce masa doya husa, kaga tana da adadi, ana iya kirga ta guda kaza ne ko kankana, to za ka yi rancenta wani e ba ni rancen doyar gonar ka kafin ta wata zo, guda nawa kake so, guda 100 nake so, to sai a auna misali a ga yanayin girmanta, to sannan sai kuma a auna kuma yawanta, guda kaza na ara abinka, sai kuma a rubuta an san guda kaza ne, rana kaza ko wata kaza zan baka, to idan lokacin yayi kuma sai in dawo ma da kayanka ko kuma in kawo ma kudinka. Misali haka nan idan kankana ce ko ma wani irin abu ne, indai ana iya samun sabanin girma tsakanin wani da wani a cikin wannan jinsin abun, to wajibi ne a san yanayin girman abin da aka bayar din. Sharadi na hudu na bashi a musulunci shine a ambaci lokacin da za a ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa, ba wai kawai ka karbi kuɗi kace sai na samu ba, ba wai ka karbi kayan mutum kace kuɗin sai ran da ka samu ba, ba a wannan a musulunci, haramun ne. Shi mai kayan haramun ne ya baka ba tare da ya san shi zaka bashi kuɗin sa ba, kai ma haramun ne ka karba ba tare da ka ambaci ranar da zaka bada wannan kuɗin ba. Sharadi na biyar na bashi a musulunci shine a ambaci mahallin da za a bada abun. Misali idan kai dan kasuwa ne, ni dan kasuwa ne, muna haduwa a kasuwar Darki, muna haduwa a kasuwar Gujungu, muna haduwa a kasuwar Sara, muna haduwa a kasuwar gu kaza da gu kaza da gu kaza, to idan na karbi bashin ka misali a kasuwar Gwaram, sai in ce maka misali sai wajibi ne in ce maka to zan baka rana kaza a kasuwa kaza, misali to wajibi ne ambaci wurin da zan baka, ba kawai in ce maka zan baka in na samu ko kuma zan baka rana kaza, ba ambaci wajen ba, tunda ba lalle ne zanto ko garin mu daya ko yanayin harkokin mu daya ba, to wajibi ne mutum ya ambaci wajen idan akwai bambancin yanayin harkokinku ko yanayin motsawar ku, tunda za ta iya yiwa yau kana nan gobe baka nan, yau kana nan gobe baka nan, shi ma wancan yau yana nan gobe baya nan, to wajibi ne a san cewa waje kaza za a bayar. Sharadi na shida shine dole ne a sa lokaci isasshe wanda shi wanda ya karɓi rancen har zai iya samun damar biya, ba wai mutum ba za ka karɓi bashi ka ba wa ma'aikacin gwamnati bashi ka ce mishi nan da sati ya baka kuɗinka ba, misali kuma ka riga ka sani gano sali ranar 10 ga wata ka bashi ka ce kuma nan da sati ya baka kuɗinka, to kai ma ka san rigima ka nema, kai ka san ba za ka samu ba, to wajibi ne ka bashi isasshen lokaci wata ɗaya ko wata biyu wanda kai ma ka san cewa zai iya samun wannan kuɗin kafin lokacin. Sharadi na bakwai na bashi shine ya zamto shi wanda za a karɓa abin a gunshi yana da abin da zai bayar ɗin, ba wai misali irin yadda ake yi shikenan ka zo guna kana saida siminti, Malam Ibrahim shikenan sai zan ce ba na bashin siminti guda kaza, simintin na kana sai da shi misali 3,000 sai ce ba ni bashin siminti guda 10 kai ma ka sani ni ma na sani in na karba din zuwa zan sayar, shikenan sai ka kawo nawa ne kudin siminti 10 ai 30,000 kenan ko in 3,000 kake sayarwa, to shikenan sai ka kawo 25 ka ban shikenan ni kuma na tashi kudin siminti 10 zan baka 30,000, to wannan bai halatta ba, bai halatta ba, suna yi har yanzu nan amma bai halatta ba, haramun ne. To sai malamai suka ce to shin idan ya zamto bashin za a yi shi zuwa wani lokaci ne mai tsawo, misali yanzu da damunan nan sai in karbi kamar bashin buhun shinkafa a gunka, to shin ya halatta ka kara min kuɗi? Yanzu ana sai da buhun shinkafa misali a ce ana sai da shi kamar 25,000, ya halatta ka ce in na ce sai ran da wata shida zan baka, to ya halatta ka ce mun kai shinkafar 30,000 ce ko bai halatta ba? Malamai suka ce ya halatta. Na'am, yawwa, suka ce ba wajibi ba ne in zaka sai da abu dole sai in zaka sai da abu musamman bashi na tsawon lokaci, ba wajibi ba ne sai ka sai da shi da farashin wannan lokaci, saboda farashi yana canzawa. Yanzu misali sai a ce kamar shekara 2 da suka wuce wani ya sayi siminti a gunka, ya ce sai nan da baduwar haka zan baka kudi ko kuma ace barawar haka ma wani ya ce sunci a gunka ya ce baduwar haka zan baka kudi bashin shekara guda tunda a musulunci ya halatta ai bashi shekara ɗaya shekara biyu ma inda za a rubuta sai ya ara ko kuma ya karba yace maka nan da shekara ɗaya zai baka kudi ko rana kaza ga watan kaza 2021 zan baka kudi to amma tun 2019 ya karba ko 2020 kai ka kai kan gasan daga bara zuwa yanzu siminti ya samu ƙarin kuɗin da ya kai kusan naira 2000 to bayan sai a yanzu misali dai a yanzu mutum ya kawo naira 27,000 ya baka kuɗin simintin ka 10,000 akan kan kai kai kan ka san akwai ƙwara ko tunda siminti a yanzu ya kai 3,400 ko da 500 ina ji da 600 3,600 to barawar haka kuma yana 2,700 kaga an samu ƙarin naira 900 to misali yanzu mutum zai sayi siminti a gunka bashi yace sai nan da badi a watan August 22 ga watan August 2022 zan baka kuɗin ka ba ni siminti buhu 50 misali zaka iya cewa to kai simintin ka sai dai ya karba a 4,500 ko a 5,500 ya halatta ya halatta na kwarai kuwa ya halatta tunda ciniki ne kai mai saya ka yadda kai farashin kayan ka kenan shi kai mai sayarwa kai ka yadda kai farashin kayan ka kenan shi wanda zai saya ya yadda ya saya a haka shi kenan na'am yawa shi kenan dama abin da aka hana na'am mun zo karshen dai darasin wannan shine hadisin mu na karshe amma abin da aka hana shine ka cewa mutum ka bashin abin da ya kai kamar 50,000 amma nan da wata ɗaya zai baka in ya kai wata biyu to ka ƙara ma 5,000 a kai in ya kai wata uku kuɗin ka ya zama 60,000 to wannan ya zama kuɗin ruwa kenan shi kuma haramun ne yawa wallahu a'lam na'am me ba kuntigi a kayan kida ai kayan ne na saban Allah gaskiya ba daidai bane akwai nuna rashin ladabi ga ubangiji Allah subhanahu wataala ya haramta kida haramun ne a musulunci kidan da yake da dan sauki saukin haramci kawai dufi ne wanda ake iya bugawa in ana aure ko biki ko rabu laraba suna yi kuma an yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to amma ba irin dubudin ake irin wanda ake yanzu ana rawa ba ba irin wannan bane suna yi ne suna fadar kalmomi haka nan yabo ko wani abin dai haka suna dan kada sama sama ba irin wannan abin din ake ba amma kida wanda za a zo ana shi karawa wannan haramun ne to mutum kuma kayan kidan kamar ganga ko kuntigi ko wani abu mutum yazo ya sallah da wannan kuma a jiwunsa ko a jikinsa ai shi ma ya san bai kyauta ba tunda ya zo gaida ubangiji ne subhanahu wataala ubangijin da ya haramta wannan abin kai kuma ka ruko abin kuma ka zo kai ka zo gaida shi kuma da wannan abin aka ga ba daidai ba ne tunda yanzu mutum ko wani sarki ne kai kanka za ka ji kunya ka je gaban wani sarki kanka ba hula ma ko da iya wannan to ban sana kuma wani abu ne ya saba wa dokar Allah kuma a je fadar Allah da abin ba daidai ba ne gaskiya dan hata irin rigar emblem din nan yawanci ba ta rasa cross a jikinta shi ita ma haramun ne mutum ya je sallah da ita haka wallahu a'lam na'am na'am yake rubi na'am 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 ya danganta da yarjejeniyar da suka yi tambayar idan wanda bai ji tambayar ba tunda abin duk ana yana faruwa zan maimaita tambayar mutum ne da damuna ya zo sai ya ranci buhun hatsi da damuna sai ce sai da kaka zai bayar to shin da kakar kuɗin zai bayar ko kuma buhun hatsin to ya danganta da yarjejeniyar da suka yi amma dai abin da ya fi dacewa shi ne ya bashi kuɗin shi ne ya fi dacewa yadda babu yawwa akan yadda yake a halin yanzu tunda wata kilda ya barbar kayan sama bai ranta ba in ya tashi sayarwa a wannan kuɗin zai sayar
misali a yanzu ana sai da hatsi naira 30 wanda kin da kaka zai dawo bai fi naira 15 ba kari abin 30 a yanzu abin da yake da kimar 30 sannan da kaka ka zo ka bashi a lokacin da abin kimar sa bata fi 15 ba kaga akwai zai ji rashin dadi shi ma a ransa yau to in sharadi ai shine dama nace maka ya danganta da sharadin idan sharadi akai cewa wani zan ari buhun hatsinka amma na tashi dawowa da shi fa buhun hatsin zan dawo ma da shi ina yadda shikenan ya halatta inda yadda tsakanin su a bisa hakan amma in babu yadda ba hakan suka yi sharadi ba to ya kawo ya bashi kuɗi shine yafi domin yana da kyau idan ka rinci abu a hannun mutum kai ma ka tashi dawo masa da shi kai mishi yadda zai ji dadi a ransa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin Abdullahi dan Abbas ya rinci kuɗi ko Abdullahi dan Umar da ya tashi biya sai da ya wanke kuɗin kuɗi ne na zinari haka tsaba kwabbai ne haka na zinari sai da ya wanke su ya fesa musu turare sannan ya kawo ya bashi ina jin har ma ya danyi musu ƙari ya ce ai wannan sun fi alheri fiye da waɗanda na baka ya ce eh babu komai na so in yi maka hakan ne dan daɗaɗa maka rai wallahu a'lam ai haka za mu tsaya ina ganin insha Allah saboda yanayin lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المدى الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله